suna rage kaddarorinsu ko sayar da su ga wasu kamfanoni na cikin gida tare kuma da ficewa zuwa wasu kasashe na nahiyar Afirka. Bincike dai ya nuna cewa yayin da Najeriya ke rasa waɗannan manyan kamfanonin haƙan man na duniya, kasashe irin su Angola da Sao Tome da Principe su kuwa marhaban suke da irin waɗannan kamfanoni bisa la'akari da matakan da gwamnatocin kasashen su ke ɗauka na inganta hannun jari daga manyan kamfanoni na duniya. To kuma ke haifar da wannan janyewa da manyan kamfanonin haƙaman fetur na duniya ke yi a Najeriya, duk da cewa Najeriya tana da ɗimbin arzikin man fetur? Tambayar kenan da newa Dr. Babangida Jibrin Oshishi, wani masanin harkan man fetur a Najeriya.
Gaskiya ne, wato manyan kamfanonin da ke hako mai a Najeriya suna rage sa kuɗi wajen neman sababbin rijiyoyin mai a Niger Delta. Wato kaga akwai har yanzu akwai harkan tsaro a Niger Delta. Kamfanonin nan sukan kashe kuɗi da yawa wajen ba da tsaro. So idan kuma ka lura kamar shekaru 5-10 da suka wuce, akwai kasashe da yawa a Afirka da aka samu mai. So wato su wa'innan kamfanin abin da suke hange shi ne da su dinga kashe kuɗi wajen ba da tsaro haka. Why not su sa wa'innan kuɗi a irin wa'innan sababbin kasashe inda ake san da za su iya samun mai kuma babu harkan batun tsaro. Sannan na biyu kuma, wato akwai maganar cleaner fuel din nan da ake magana yanzu. Wato kaga shi man fetur da diesel suna bincike ya nuna suna gurɓata yanayi. Wato kaga global warming din nan da ake magana duk fossil fuels ne ke kawo wa wannan man fetur da gasoline da ake ƙonawa cikin motoci, jirage da sauransu.
A farkon shekarar nan da muke ciki ne da majalisar dattijan Najeriya ta fara sauraron bahasi daga masu ruwa da tsaki a harkan man fetur wajen yin gyara a dokokin haƙan man fetur a Najeriya. To ko ina mafita kenan? Ga dai Dr. Babangida Jibrin Oshishi, masanin harkokin haƙan man fetur a Najeriya.
To idan mafita shine na farko dai mu ma mu ƙara kokari sosai wajen bincike da kuma amfani da wayannan cleaner fuels da duk duniya ke magana. Na biyu kuma mu rage dogaro kan harkan nemo mai wajen samun kuɗin shiga.
A yanda masana ke ganin buƙatar ɗaukan ƙwararren matakai a waje ɗaya, kuma ana ganin inganta harkokin tsaro na ɗaya daga cikin ginshiƙan da ya kamata gwamnati ta yi tsaye wajen ganin cewa masu saka jari daga ƙetare ba su ƙauracewa a ƙasar ba. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Najeriya.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim ɗauke da wasu ƙarin labaran.
To, Sarfilu, masu taya alƙali yanke hukunci a jihar Minnesota ta Amurka na shirin sauraron ba'asi na ƙarshe a yau ɗin nan Litini a shari'ar tsohon jami'in 'yan sandan Minneapolis da ake tuhuma da kashe George Floyd. Lauyoyin da ke kare mutumin da ake zargi Derek Chauvin sun kammala tambayoyin da suke yi ma masu gabatar da shaida na tsawon kwanaki biyu tun a makon jiya, bayan da masu gabatar da ƙara suka shafe makonni biyu suna bayaninsu. Bayan sauraron muhawara ta ƙarshe daga ɓangarori biyu, za a keɓe masu taya alƙali yanke hukuncin har sai sun cimma matsaya. Masu gabatar da ƙara sun ce Chauvin, wanda farar fata ne, ya yi sanadin mutuwar Floyd ta wajen sa masa gwiwa a wuya ya danne. Shi kuma Floyd, wanda baƙar fata ne, ana zarginsa da amfani da dala 20 ta jago. Wasu bidiyon da aka ɗauka na yadda 'yan sanda suka yi ma Floyd a watan Mayu sun janyo zanga-zanga a faɗin Amurka da wasu sassa na duniya kan ƙuntatawa da 'yan sanda ke yi da kuma nuna bambancin jinsi. A ƙarshe, hukumar binciken sararin sama ta Amurka NASA yau ɗin Litini ta samu wasu hotuna da bayanai da ke tabbatar da cewa ƙaramin jirgin samanta mai saukar ungulu mai suna Ingenuity ya yi nasarar gudanar da bulaguran jirgin sama na farko a wata duniya da ba tamu ba. Masu ilimin kimiyya a ɗakin kula da kuma sarrafa na'urorin sama jannati daga nan duniya na hukumar ta NASA JPL a taƙaice, wanda ke cibiyar fasaha ta California, sun ɓarke da murna da sowa bayan da bayanai suka tabbatar cewa jirgin na Ingenuity ya kaɗa fuka-fukansa ya cilla sama na tsawon mita 3.
labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Jamhuriyar Nijar a yayin da hukumomi suka ayyana shirin tsaurara matakai domin tunkarar matsalar tsaron da ta addaba jama'a a wasu yankunan kasar inda 'yan bindiga ke karkashin fararen hular da basu jawo basu gani ba. Misali irin harin da aka a yammacin ranar Asabar a ƙauyen Gaiwuru inda mutane 19 suka rasu. Yan hamayya na kallon faruwar wannan al'amari a matsayin wata alama ta gazawar cuɗaɗɗiyar gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Isu Muhammadu. Wakilin Muryar Amurka a Yamai Sulaimuna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Da yake jawabi a yayin ziyarar da suka kai a ƙauyen Gaigoro domin jajantawa jama'a abubuwan da suka faru a sakamakon harin ta'addancin da aka kai akan wasu fararen hula lokacin da suke bizne gawar wani dan uwansu, ministan tsaron kasar Nijar Alkasum Indatu ya ce:
"Les gens qui se prétendent musulmans, qui prétendent se battre pour l'islam, viennent tuer d'autres musulmans."
Mutanen da ke ikirarin su musulmi ne kuma suna bugon gaban musulunci suke yi wa yaƙi, su kashe mutane a lokacin da suka taru a makabartar musulmi domin jana'izar gawar wani musulmi a cikin watan azumin Ramadan. Waɗanda suka yi wannan aika-aika ba za a kira su musulmi ba, kawai 'yan bindiga ne da ba su san abin da suke yi ba. Kamar yadda ministan cikin gida ya faɗa muku ɗazu, za mu ɗauki tsauraran matakai makamantan waɗanda muka ɗauka a kwanakin baya a karkarar Anzuru. Wannan shine karo na uku da 'yan bindiga ke karkashe fararen hula a ƙasa da wata guda a kan iyakar Nijar da Mali, abin da ya sa Al-Mansur Muhammad na ƙungiyar Kafan ke jan hankalin hukumomi game da girman matsalar tsaron da ake fuskanta a wannan yanki.
Kullum mutanenmu na ƙan karkara, in ba a kashe su ba za su ce mutane su kawo kuɗaɗe. Kullum ana zuwa ana tattaro kuɗaɗe, ana tattaro dabbobi, kuma ana kashe mutane. Muna ja hankalin gwamnati su sake salo gan mu je mu hada irin matsaloli na Mali. Kowa ya san Mali, kowa ya doki bindiga, kowa yana yi abin da ga dama, ƙasa ga ta nan. Mu ba mu fata ya zama Nijar ta zama irin wannan ƙasashe.
A wata sanarwar da suka fitar a jiya Lahadi, jam'iyyun adawa sun ayyana abin a matsayin wani bangare na koma bayan da gwamnatin tsohon shugaba Isu Muhammadu ta janyo wa ƙasa. Nasiru Lawali Mato na daga cikin masu magana da yawun 'yan hamayya.
Ƙasarmu ta shiga cikin wani hali na tsanani a ƙarƙashin mulkin tsohon shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Yusuf. An samu mace-mace ba iyaka a garuruwa da dama gabas da yamma a ƙasar Nijar, misali a Zarum Dare da Toma Bangu da Banu Bangu da Tiliya da Maini Soro a shekaran jiya da jiya da dare a Gaigoro.
Sai dai kakakin jam'iyyar PNDS tarayya Asumanu Muhammadu ya ce babu kamshin gaskiya a wannan zargi.
Wannan abu ne wanda ya shahi duniya. Babban ƙasa iyaka da mu Nigeria ce. Bayan Nigeria ga ƙasar Chadi, bayan ƙasar Chadi ga ƙasar Mali, bayan Mali ga ƙasar Burkina Faso. Wace ƙasa ce daga cikin ƙasar sannan ba a iska fara kula a kashe su? Saboda haka bai kamata a ɗauke su ba a ce ƙasar Nijar ita kaɗai za ta iya maganin mutanen da suka fito daga wata ƙasa suka zo suna kashe al'umma. Ni ban amince ba abin da suke faɗi, kuma su da kansu san ba gaskiya ba ne abu ne wanda shahi duniya. Ina son mutane su yi adalci.
Ko a daren Alhamis wayewar Juma'ar da ta gabata, wasu waɗanda ake kyauta zaton mayakan Boko Haram ne sun kai hari a garin Maini Sorowa, inda rahotanni suka ce sun yi awon gaba da motoci 6 na jami'an tsaro. A ci gaba da karfafa matakan tsaro, majalisar dokokin ƙasa a zaman ta yau Litinin ta yi na'am da buƙatar tsawaita dokar taɓaci a yankunan Tilaberi da Difa. Sule Mumuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaimuna Barma, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafinmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da can garɗa ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraronmu da wannan la'asariyar, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za mu yada zango a jihar Borno, jihar da ta kafa tarihi a duniya cikin shekaru 10 da suka gabata, musamman idan aka yi maganar ta'addanci da ya samo asali da adawa da ilimin zamani. A wannan karan, dambarwar ta koma tsakanin malamai da gwamnatin jihar ne, inda gwamnatin jihar ke zargin wasu malamai da kaucewa hanya. To abin tambaya a nan shine, ita gwamnatin jihar tana kan hanya madaidaiciya ne akan matakan da ta dauka? Wakilinmu a jihar Borno, Haruna Dauda Biyu, ya bi muna kadin halin da ake ciki a jihar, musamman halin da malaman makarantun firamare suke ciki a jihar.
Yanzu haka wasu malaman makarantun firamare ne suka shiga wani halin kakanikaye sakamakon dakatar da albashin su har na tsawon watanni hudu da gwamnatin jihar Borno ta yi, na cewa ta same su da wasu laifuffuka daban-daban tun daga watan Disamban 2021 gwamnatin jihar Borno ta dakatar da albashin wasu malamai fiye da 10,000, duk da cewa waɗannan malamai na ci gaba da aikin koyarwa. Tun a watan Satumban 2021 gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Azlum ya kafa wani kwamiti mai mutum 19 ƙarƙashin shugabancin Dr. Shatima Kulle da ya ce a tantance waɗannan malaman firamare, wanda kwamitin ta ce ta gano cewa ana wasu na da shaidan gama sakandare na jabu, wasu kuma na NCE, yayin da wasu zai kasance na digiri, wanda dukkaninsu aka dakatar da albashinsu. Hakan da ya sa na tambayi shugaban kungiyar malaman firamare na jihar Borno, Comrade Muhammad Jibrin, ko menene ne matsayinsu game da wannan tantancewa da gwamnatin jihar Borno ta yi, kuma da waɗannan malamai da aka dakatar da albashin nasu?
Tantance malaman da jihar Borno ta yi an yi shi ne dan a kawo jara a daga martaban ilimi a Borno State, kuma a cikin wannan din da yake mutu yan Adam ne, nima ina cikin committee daya daga cikin su. Bayan an yi da aka yi releasing report din, muka zo muka ga cewa wayansu sunansu bai a fiyarin ba, wayansu kuma an riga an dakatar musu da albashinsu. So wanda aka ba da sunansu cewa an tantance su, an riga an biya su albashin su yanzu. To wanda sunansu bai fita a cikin wanda aka tantance din ba, su ne wanda har yanzu ba a ba su albashin su ba, ba su san matsayin da suke ciki ba. Amma mu dai a kungiyar namu muna kokari mu ga cewa wayannan wanda ba gama tantance su ba, ko kuwa an same su da wani laifi daya ko biyu, muna ga laifin in za a iya a duba laifin mu gane yadda gwamnati za ta zo cikin lamarin nan. A sassauta dai a ga cewa wannan malaman an bar su sun ci gaba da sana'arsu.
Wannan malaman ku na firamare a jihar Borno za su kai kamar nawa?
Su malamai kamun mu fara wannan tantancewa, malaman mu na firamare su 26,420. Amma bayan mun tantance din nan, wanda aka ce sun cancanta su koyar su 10,400 ne haka.
Fiye da rabi.
Amma a cikin su wannan wadda suka kware nake gaya ma, akwai wadda ba su kware ba kuma har yanzu suna cikin koyarwa. To akalla da yanzu abin nan ya shafi malamai ya kai 10,000, wadda yanzu haka wannan matsalan da nake magana akai.
To wani mataki kuke doka na ganin cewa an warware wannan matsala, ganin cewa malamai da wasu ma kamar sun shekara 33 zuwa da 4 aka zo aka ce kamar an dakatar da su a wannan aiki na koyarwa?
Lalle dakatarwa har yanzu mu ba mu tabbatar an dakatar ba. In an dakatar da mutum za a miƙa martakarran dakatarwa. Amma yanzu kungiyar nan kokari da take ta ciro takardu ta rarraba duk magarantu, kowa ya rufto mana matsalarsa a ciki, kuma za mu tattara mu je gaban shugabanmu na Primary Education Board Dr. Kulima, mu ga cewa wannan committee aikin da muka yi din nan a sake aje mana wani karamin committee wadda za ta zo ta duba wannan matsaloli na malaman nan wadda yanzu haka aka dakatar da sanarsu. Muna kan wannan kokarin, amma ina so dai faɗi ma kowa ya ji cewa a yanzu haka ba wanda aka kora, amma an rike musu kuɗi, kuma wannan kungiya tana kokari ta ga cewa wayannan abubuwan da ya shafe su din an kawo ƙarshen sa. Me yasa? In ka duba wani takarran sa mai kyau aka ce nashi ba kyau, magarantar da ita ta rubuta ta ce takarran nasa ya kammala, to a wannan mutumin ya kamata shi wa bashi incin sa a saurare shi. Wani ma bank statement nashi bai kai wata 12 ba, dan matsalin wannan rikicin da ake na Boko Haram bai samu ya zo ya samu ba, shi ma ya kamata a saurare shi. Kai wani ma sunansa ya fito ya zo ya attending verification, sai aka ce wannan mutum